Manunia. Yau duniya gadan gadan gajiyawa ba shine mafitar matsalar tsaro ba a Najeriya, inji Dr. Hakim Babu Ahmad.
Mun ga jibo ku haram ita ce matsalar arewa da tudamu to amma yanzu muke fama ga boko haram, ga bandit, ga kidnappers, ga matsatsi, ga talauci, ga wahala, ga tsadan abinci.
Tsohon gwamna Nasir Lami dauko cewa yake lokaci ayi kowa ya zubda makamai.
Idan ana gobara, idan aka sa ruwan giya bai tsotsar ba, sai a sa gungu. Ma'ana shine kaji ko idan bai taso gadan gadan na musiba to ba a kallon wani kwari shine kai ba da gudunmuwa.
Kuma dai wasu malamai suka dauki tuhu domin sun riga sun fara ba da shawarwari.
Na rantsa da Allah, kudin da za ka kashe ayi wata gada a kudu. Kudin nan ya isa a ba kamfani daya dukkan Najeriya nan zai mai takarda kafa cikin shekara daya.
Gode yake kuma wannan bai hana jam'iyyar PDP ga yawa duniya ana cikin wani hali ba.
Yau dan Najeriya ba magana yake ba ta me zai yi ko me zai samu a aya zai kwana lafiya yake. Kuma abu ya lalace ya tafarkwale kowa ta kanshi yake.
Sai dai shugaban jam'iyyar APC a Najeriya Malam Mai Malabu ne ya ce ya kamata a gane matsalolin nan fa gadan su aka yi.
Dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma taburin kunya da suke haɗa daya da hauka. Amma gaskiyar magana shine idan maye ya manta uwar iya ba za ta manta ba, domin su suka sani rashin tsaro ya gawurta saboda rashin tsaro ne ƴan Najeriya suka zabi shugaban Muhammadu Buhari.
Waɗannan fa kaɗan muka taɓo cikin kara kaina da kai ko man da za ku da su wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shiri na manuniya. Shiri na 12 da ke shimfidar share hawayen ƴan ƙasa da ake mulka da waɗanda ke mulki wajen tabbatar da an tattake ta tabarzar da kanta da hankalin al'umma a wasu lokuta. Idan kuma ana maganar abin da kanta da hankalin al'umma yanzu a nahiyar Afirka, to babu abin da ya kai maganar matsalar tsaro, musamman ma dai a Najeriya da akan kira giwar Afirka da ake ganin giggiwa girgidin kan girgide tsarin tsaron kasar fa yana ƙara ƙaburi. Sai dai da yawa suna ganin tushen matsalar tsaron nan fa an fara ne tun a gwamnatocin bayan da jam'iyyar PDP ta kwashe shekaru 16. Wannan kuma shi ne abin da ɗaya daga cikin waɗanda suka ja ragamar rungumo shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zama shugaban ƙasa. Dr. Hakim Babu Ahmad ya ce bai kamata a rinka tuna ba domin sun san da matsala ne. Suka ja ragamar rungumo shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce sai dai an gaza yanzu.
Eh, ga da kai ɗan ba ƙarya bane, to amma da aka gaji matsala kamar na rashin tsaro a misali. Abin da ya sa ma mutane kamar ni wanda na gama aikin gwamnati kenan, ni ba dan siyasa ba, na yi ritaya ina famanin sakatare alhamdulillah, ina da abubuwan da zan yi. Amma yanda na ga matsalar tsaro na ƙara tabarbarewa, an saka mana arewa wancan gwamnatin kenan na Jonathan Boko Haram, sai yanda suka yi da mu na shiga siyasa. Amma da na shiga siyasa na shiga ta Buhari to suna sifi shi. Mun gaji Boko Haram ita ce matsalar arewa da tudamu to amma yanzu muke faruwa ga Boko Haram. Boko Haram din ma yanzu kunnuwa take ƙarewa. Ga bandit, ga kidnappers, ga matsatsi, ga talauci, ga wahala, ga tsadan abinci, ga rashin abinci a bakin Allah. Kuma wai fa wai wanda shi ne muka kawo shi saboda ya mana maganin wannan abubuwa din. Kuma baka jin komai sai ka ji an ce a ana nan dai ana kokari. Ana nan ana kokari, to wani kokari ake ne. Ga kidnappers nan a cikin Zaria City. Tun muna ganin abin nan ne sa. To ba dole mu ce an gaji matsala ta, amma yanzu in ka zo ka buɗe sai ma ka rike da sauri saboda matsalolin su zama goma. Ba a gyara wancan ba har yanzu. Boko Haram inda ake cewa an zo saboda ita aka sa Buhari, Boko Haram din ma yanzu ta ta karfi akan da.
Da alamo kalamai irin na su Dr. Hakim Babu Ahmad din da su aka yi tafiyar kawo shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na nuna alama ta cewa an kai dagar dire daren daddale bayanai na gaskiya akan tsamo tsarin tsatsefe tsananin tsaro a wannan ƙasa. Domin kuwa gagga cikin jam'iyyar PDP da tunda suka fito cikin siyasar nan ta wannan jamhuriya ba su motsa daga cikin jam'iyyar PDP ba. Irin su tsohon gwamna Nasir Lami dan jihar Jigawa na jaddadawa duniya ne cewa duk da yake dai an bata jam'iyyar PDP a lokacin ana adawa da ita a baya, yanzu dole ne kowa ya kawo daukin daya daurin daruruwan matsalolin da suka matsa wa ƴan wannan ƙasa.
Ana mantawa da me ya faru shekara 5 baya, ba ta sunan abokan hamayya ta ko ina, kowa barawo ne. Tunda ai da cin kan sau mulkin duk abin da zai na bata mu a firgi ta mu mu fadi da dan yi shi a ta ma ci rashin lafiya ma shi kafa illa na PDP rashin lafiya ma
ban gane rashin lafiya ba
ruwa lafiya shi ma zuri bai lafiya dumin rashin lafiya saboda ke sauka yanzu to menene abin yi fukun ana gana addu'a na biyu mu dawo da ainihin kishin kasa cewa a kasan nan kowa dani
to an yanzu ko a matsayin ku na NPDC kuma dattawa a kasa wacce gudunmuwa za ku bayar dan a cimma wannan al'amura da ka
ne a yanin yanzu ba magana PDP ko APC duk ga gudunmuwa ne shi kuma ko kai bai bayar a yanzu a da kan in ki zaka yi sai a ka neman mafita ne
yanzu idan aka nemi gudunmuwa sun lami da zai bayar
to ai sai kaji ko idan bai bayar ba shi ne sai kudi wato akwai ne yaro wai shi Solomon da nan lokacin da kira shi muna meeting lokacin muna gona akan muna kan kuma arewa to yaro ya yi kira magana sai ce to ai idan ana gobara idan aka sa ruwan giya bai cutar ba sai a sa kunu ma'ana shi ne kaji ko idan bai taso ga dangadan na musiba to ba a kallon wani kwari shi ne kwai ba da gudunmuwa so da haka kallon magana da nan
da alaka ko ba alakan lakai lakanin da ake ganin su suna lamita suna bayarwa akan maganar matsi matsalar tsaro a Najeriya malaman addinin musulunci irin su Dr. Ahmad Mahmud Gumi na ganin lokaci yayi dai a fara ma jefa shawarwarin shawo kan wannan matsala baki daya a saboda haka daktar ya datso daya daga cikin irin waɗannan shawarwari
mutanen nan ba a san su ba ba a san wurin su ba ba su da rajista ba su da takarda me yasa ba za mu su takarda ba me yasa ba za mu su makaranta ba ai sai ka san mutum kowa yana da adireshi me yasa ba za mu san durugajen ba waye anan waye anan waye takardan ai takarda kasa na rantsi da Allah kudin da za ka kashe ai wata gada a kudu kudin nan ya isa a ba kamfani daya duk dan Najeriya nan zai mai takarda kasa cikin shekara daya
ana maganar tattalin arziki ya tabarbare saboda kan aka ce za a kula da fulanin nan a kawwame su guri guda a musu tsari babu karfin arzikin da za a yi wa
wasan tare su da ba kawai wanda tare su ko a bushi a ruga shi amma a na ruga ka take ina kake ko ana da address ai yanzu ka samu map akwai coordinates ake nufi latitude kaza wuri kaza wani ne a wurin waye ne ce tattara su ne sai san tattara su
amma kana ganin za su yarda yi musu irin wannan
ne register yanzu haka su suke so a register ba wanda bai son register ya zama dan kasa
shagwagwa gurgurgur mai rubar juna a tsari irin na siyasa fa sanannen lamari ne da kowa ya ittifaki cewa jam'iyyu ba sa kyale juna wannan kuma shine abin da ya fi faruwa a duk lokacin da jam'iyyu suka ga nakasin juna tun ma ganin irin matsalolin da ƴan ƙasa ke koka akan su yasa jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya ta kira wani taron ƴan jaridun duniya inda ta tsare dandalin daddale dalla dallan bayan da take cewa suna neman danne Najeriya sakataren jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya Alhaji Umar Ibrahim Tsauri ne ya tsatsefe bayanan da shugaban jam'iyyar PDP Prince Ussa Sakonda ya sako
kun lura don maganar da chairman yayi ta ne akan abubuwa guda uku waɗannan abubuwan kuma sune waɗanda shugaban ƙasa Buhari da APC suka yi amfani da su lokacin da suke campaign na neman ƙuri'ar jama'a 2015 da 2019 sun yi alƙawarin cewa za su kawo ƙarshen rashin tsaro a Najeriya na biyu suka yi alƙawarin cewa za su gyara tattalin arzikin Najeriya na uku suka yi alƙawarin cewa za su yi yaƙi da cin hanci da rashawa to in an duba a yanzu duk mai hankali ɗan Najeriya da kai da ni da ke da ku kowa ya san cewa duk abubuwan da aka faɗa babu ɗaya wanda aka samu ci gaba a gare shi sai da ci baya yau ɗan Najeriya ba magana yake ba ta me zai yi ko me zai samu a yaya zai yi kwana lafiya yake saboda abu ya lalace ya tabarbare ya koma yau kowa ta kan shi yake sai da Allah ya sauke
wannan sammakon sassarfar sukuwar sukar jam'iyyar APC da gwamnatin ta a tsarin tsatsefe matsalar tsaro da tattalin arziki a Najeriya ba ta hana jam'iyyar APC gaya wa duniya gajiyawar jam'iyyar PDP da ita ma ta yi mulki a baya ba gwamna mai labunin jihar Yobe shine shugaban riko na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya kuma ya ce idan har akwai matsalar tsaro a Najeriya fa to ya kamata a rinka tuna baya saboda jam'iyyar PDP ce ta shuka dukkanin matsalar da ake gani
na farko watakila su sun manta abin da ya faru kafin 2015 maganar rashin tsaro dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma tabarman kunya da suke nadawa da hauka amma gaskiyar magana shine idan maye ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin sun san halin da suka bar kasar nan a ciki domin dukkan abin da suke fada din nan su suka bari rashin tsaro ya gawurta a halin rashin tsaro saboda rashin tsaro ne ƴan Najeriya suka zabi shugaban Muhammadu Buhari idan ƴan Najeriya basu manta ba masallatai da cocina ma sai an jingina musu na'ura na tattancewa kafin nan mutane su shiga masallatai balle ma wani taro dukkan biranen arewa nan ba birnin da Boko Haram bai tasiri a ciki ba hatta Abuja hatta headquarter majalisar ɗinkin duniya abin da yake samar da rashin tsaro a ƙasa fatara in yayi kakatutu a cikin al'umma da kuma jahilci shekaru 16 nan da suka yi ba su gaya wa ƴan Najeriya sojoji nawa suka samarwa ƙasar nan ba
ba su ga yawa ɗan Najeriya wani irin makamai ne na yaki suka samarwa sojojin Najeriya ya zamanta cewa da su iya kare kansu koda an shiga wani hali ba
to duka kuma da wannan ne shirin manuniyar wannan mako ya nuna a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da shirin ya zo muku musamman ma dai abokin aikin mu Mahmud Ibrahim Kwarin Kanan da ya kawo wasu miliyoyin da kuka ji Madina Dauda kuwa ita tafi dangalin Daudalar Dawud wasu miliyoyi daga babban birnin tarayya Abuja ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya